sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Hafiz da kanin labarai.
Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nanata cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasa El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta baci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu fatsar shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran VOA da kuma BBC.
To madalla, kanin labarin kenan. To shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekara biyu da rufewa.
As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open.
Bude iyakoki na Ghana za mu matukar ci amfani shi.
A jamhuriyar Niger, hukumomin shari'a sun ba da sanarwar sallamar da akasarin mutanen da suka kama a yayin zanga-zangar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe da aka gudanar a farkon shekara 2021. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nanata cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi yayin wani jawabi a WhatsApp cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa Fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba. Kamar yadda kuka sani, kuma kamar yadda kuka ji muna faɗa akai-akai, ba mu da tsarin sauya gwamnati a Rasha ko kuma wani wuri. Yayin jawabinsa na rana Asabar a Poland, Biden ya kuma bayyana cewa tsayawa Ukraine da ƙasashen yammaci ke yi a kan mamayar Rasha yana da mahimmanci don kare demokuraɗiyya a faɗin duniya saboda tsararraki masu zuwa. Daidai kalaman Biden game da Putin sun ba da mamaki a duniya. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Biden ba shi da hurumin yanke wannan hukuncin, ‘yan Rasha ne suka zaɓi shugaban ƙasar Rasha. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasa El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane 14 a ranar Juma'a, sannan mutane 62 suka mutu a ranar Asabar. A rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru, idan aka kwatanta an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Bukele ya bayyana wannan buƙatar ce ta shafinsa na sada zumunta, kuma majalisa ta amince da shi a safiyar jiya Lahadi. Wannan doka za ta jingine tanajin ‘yancin yin taro da ke cikin kundin tsarin mulki da kuma ba da damar tsare wanda aka kama har tsawon kwana 30, amma za a iya tsawaitawa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra'ila mai taka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen Larabawa na yankin Gulf gabanin yuwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi, jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu ƙasashen Larabawa huɗu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Blinken ya shaida taron manema labarai da ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid cewa idan aka zo batun muhimmin abu, muna gani ido da ido. Dukkanmu mun kudura aniyar cewa Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Isra'ila da makwabtanta da dama na adawa da yarjejeniyar.
To nan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana karshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekaru biyu da rufewa. Matakin da aka sa ran zai taimaka wurin dawo da harkokin rayuwa da na tattalin arzikin kasa, zai kuma inganta zirga-zirga tsakanin al'ummar kasashe da ke makwabtaka da Ghana. Ga wakilin murya Amurka Hamza Adams da ƙarin bayani.
Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekara biyu da rufeta. Shugaban na jawabin ne yayin da yake bayyana matakan da gwamnatinsa na jam'iyyar NPP ta dauka na dakile yaduwar cutar COVID-19 karo na 28. Ya ce daga ranar Litinin 28 ga watan Maris din shekarar 2022, iyakokin kasa da na teku duk an buɗe su.
As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open. Fully vaccinated.
Matafiya da an kai wa allurar rigakafin corona na farko da na biyu za su iya tsallake iyakar kasa da na teku ba tare da an yi musu gwaji ba. Ko shin wani tasiri bude iyakokin kasar zai yi wa tattalin arzikin kasar biyo bayan an kwashi wajen shekara biyu da rufeta? Na tuntubi mai sharhi bisa harkar tattalin arzikin kasa, Sarki Imran Hashiru Dikeni, ga dai bayanin da ya yi mini.
Bude iyakoki na Ghana za mu matukar ci amfani shi. Na farko, zai inganta kasuwanci Ghana duka baki daya. Idan ya inganta kasuwancin Ghana, akwai abinda malamin tattalin arziki ke ce ma spill over effect, wato amfanin da kowa zai ci cikin sakamakon bude wanga wato iyakoki baki daya. Adadin matalautan Ghana sun yawa sosai saboda rashin wanga kasuwanci da muke maganan shi ga. Akan haka da idan an bude mutane za su matukar ci amfani shi. Haka zalika World Trade Organization adadin kungiyar kasuwancin duniya duka baki da tana nuna cewa idan ka duba ciniki da ke tsakanin Ghana da kuma Togo da kuma da Ivory Coast da su kasashe da ke kewaye da mu duka baki daya, wato cinikin da ke tsakanin mu yana matukar taimaka mana. Hatta ma kasar Togo kusan mafi yawan kaya da ke shigowa Togo karshe nan na karewa ne nan Ghana.
Tuni dai yan kasuwa da matafiya a Ghana suka yi farin ciki matuka sakamakon sake bude iyakokin kasar da anka kwashi shekara biyu suna rufin.
Ni driver ne na babban mota. Bude moran na aka yi ne mai kyau ne, da yake lokacin nan moran ke kulle gaskiya bari lamari bai tafiya da kyau. Da yake yawanci inda muke na mu da moran shine kaya ya shigo kaya ya fita sai da to da aka kulle moran fa ya bari lamari dai ya bari. Kasan mun riga muna nan mun ga yana lamari yake. Mu da muke aiki babban mota yake sai ya zama wani abu da ban yi siya ci. To ya kuma da ake san shi da sauki yanzu kuma ga ya hau da motocin mu yawanci muna ana fake ne ba samun lodi amma yanzu tuna an bude mun cha alhamdulillah.
Oh nayi munna sosai wallahi nayi munna sosai don kullu badan nan kaman ya taba mu sosai shekara dai kaman biyu kenan wallahi budewa dai ya min mun nayi munna ne munna ya min dadi sosai wallahi ina kuma farin ciki don saboda za a getare mu anyan da ake bi da munna wallahi cikin tsoro muke bi amma ya za a yi dole kuma mu bi so shi bude badan dai wallahi ya min dadi sosai. Ina kawo man shafawa, ina kawo takalmuna, ina kawo riguna, ciyel da ankaba dukan na kawowa. Kayan azurfa ne da abin wuya ina zuwa Kano kawo.
Sai dai shugaban kasar ya kuma sanar da dage dokar saka takunkumin rufe fuska tare da zuba miliyan 25 na dalolin Amurka domin gina makarantar samar da rigakafi. A ranar 21 ga watan Maris din shekarar 2020 ne shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanar da rufe iyakokin alunkuri da gwamnatinsa ke yi na neman dakile yaduwar cutar COVID-19. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla, an gaishe ka Hamza Adams. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya.
Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islama ta kaka ba kafafen yaɗa labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karɓa iko da ƙasar a watan Agustan bara. BOA da ke da headquarta a birnin Washington nan da nan ta yi allawa dai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta. Muqaddashiyar Daraktar BOA Yolanda Lopez ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa muna roƙon Taliban da su sake duba wannan yanke shawara mai tada hankali daban takeici. Lopez ta ce takunkumin kan shirye-shiryen da Taliban ke ƙoƙarin sanyawa ya saba wa ƴancin faɗin albarkacin baki da mutanen Afghanistan ke da shi. Jiya Lahadi aka kammala tattaunawar zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda aka gwabza yakin basasa tun shekara ta 2013 ba tare da wani takamamman ci gaba ba. An fara tattaunawar ne a ranar Litinin, amma ba a gayyaci ƙungiyoyin 'yan tawaye ba, kuma 'yan adawa sun kauracewa taron. Shugaba Fasona Sean Touadera ya yi alkawari a ƙarshen shekarar 2020 bayan sake zaɓensa mai cike da cece-kuce cewa zai gudanar da tattaunawar ƙasa domin sasantawa. Sai dai ya zama wani babban abin mamaki da ya sanar ranar 15 ga watan Maris cewa za a fara tattaunawa da 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula ranar 21 ga watan Maris. Amma ajandar tattaunawar ta kasance cikin ruɗani, kuma ba ta da wasu takamamman burori da take son cimmawa. Ƙwararru a yankin sun ce taron ya yi kama da wani yunkuri na kwantar da hankalin ƙasashen duniya, labarin da ya sanya Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ɗaya daga cikin ƙasashe da ke fama da talauci a duniya.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Niger, inda hukumomin shari'a a ƙasar suka ba da sanarwar sallamar akasarin mutanen da suka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da aka gudanar a farkon shekarar 2021 a wani mataki na inganta yanayin rayuwar fursoni a gidajen yari. Ga wakilin muryar Amurka Sulemomini Barma da rahoton.
Mutane sama da 400 ne aka bayyana cewa hukumomi sun kama a birnin Yamai da wasu biranen da aka yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a watan Fabrairun 2021. Lamarin da tun a washe garin faruwarsa 'yan adawa suka ce bita da kullin siyasa ne aka kaddamar akan magoya bayansu. Bayan shafa shekara fiye da guda ana gudanar da bincike, hukumomi sun sallami galibin waɗannan mutane a wannan mako, kamar yadda alkali mai tuhuma Shaibu Musa ya bayyana a taron manema labaran da ya kira.
Kusan lokacin da muka fara wannan bincike an kama mutane da yawa, ana tuhuma su da laifi da yawa wanda ya kama da kona gidajen mutane, kashe mutane da kona hanyoyi, da kuma an ci ma mutane zarafi, an wulakanta wasu mutane. Yau da muka lissafa cikin ɗaruruwan mutane da aka kama, tahiya ta yi tahiya tun da bincike ya yi nisa, kuma mutanen da suka yi saura yau a kame ba su kai 30 ba.
Kodayake mahukunta na zargin masu zanga-zangar ta Fabrairun 2021 da laifin tada zaune tsaye, a dai bangare wasu mutanen na daban sun shigar da kara don ganin an biya dukiyoyin da aka bannata yayin wannan tarzoma.
A wanda aka cutata ma aka yi masu banna suna da yawa, sun hita 400. Wannan mutane kuma dole ne sai zizojin bincike sun saurare su, su tambaye su in suna da ja ko ba su da ja da wanda ake tuhuma da wannan dai. Sai an kammala wannan duka wannan aiki, kuma wannan abubuwa da muka tambaya a mamu aiki na wajen ligita na enquête de moralité na expertise, sai in sun zo an tattara koli shi ne ake iya cewa dosiye ya kai inda za a kai shi wajen shari'a, wanda bai kamata ba a tura kuma sai a sallame shi.
Yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da gidajen yari suka yi cikar kwari wani abu ne da ke haddasa cece-kuce a yanzu haka, inda wasu ke korafi da matakin hana kai ziyara a wasu wuraren irin su gidan kasan kutukale. Ba abincin kirki ba kuma matakan kula da kiwon lafiya. Ibrahim Jan Etien shi ne magatakardan ofishin ministan shari'a.
Nous avons dépêché pour l'occasion une mission de l'administration pénitentiaire.
Yace da jin wannan labari muka aika jami'ai domin gudanar da bincike akan yanayin da ake tsare da fursunoni, waɗanda a ƙarshe suka bayar da wasu shawarwari. Saboda haka muka ɗauki matakin baiwa mutane damar kai ziyara su kuma kaiwa mutanensu abinci da magunguna, kamar yadda mu ma muka ƙara inganta tsarin kulawar da ya kamata a baiwa 'yan kaso. A farkon watan nan da muke ciki, kungiyar Amnesty International a rahoton da ta fitar ta gargaɗi hukumomin Nijar akan buƙatar mutunta 'yancin fursunoni a gidajen yarin ƙasar, musamman wanda ke ƙauyen Kutukale. Kodayake mahukunta na danganta matakin hana kai ziyara a gidajen yari a matsayin wani bangare na rigakafin cutar corona, yayin da ɗaya gefe ake ganin sakin kofofin gidajen kaso na iya zama wata dama ga 'yan ta'addan da ke aika-aika a yankin Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Masu sauraro, kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya da ke bin diddigin zargin tauye wasu haƙƙi don bin kadinsu. A yau za mu leƙa jihar Yobe wajen wata gona mai ɗauke da ma'adanan zinare da ake taƙaddama a kanta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Gumi. A sabon shirin za mu sauka a damatar jihar Yobe, inda matashi Musa Umar a madadin sauran 'yan uwansa ya ce yake bin kadin haƙƙin neman mallake musu wata babbar gona da aka tabbata a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayarwa wani mutum rabin gonarsu, suka bar rabin don akwai zinari ko ma'adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar ba wata tantama. Bayan haka, Musa Umar ya ce suna zargin hakimin da maturu da haɗa baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya. Sarakin da maturu ya sa baki don abi musu haƙƙinsu, amma sun ce an hana su ganin mai martaba sarki a halin yanzu. An dai ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi.
Sunana Musa Umar, kawai gona na ne aka je aka samu wannan ma'adanin aka lissafi su sai suka tarbe.
A ina kike da gonar?
A kasai sabicin da maturu.
A bayan garin da maturu ne gonar take?
Ta gefen kudu.
Ya yanayin girman gonar taka?
Sai gonan dai garin babba ce, ta kai irin safiyan shanu 12.
Wato hantsi 12 kenan.
Yau wato sai aka sayar da.
Shi ne wanda ina zuwa, wanda bai san hantsi ba, kadada kenan, wato kadada 12. Muna jinka shi wannan gonar mallakar ka ce ko ta mahaifinka ne?
Ta mahaifina ne dai.
A to ka ce gonar ka ne, ya kai kuma yanzu ka dawo?
Yanzu kuma ni nake zirga-zirgan a kai, shi din ba shi da yancin zuwa yin wannan zirga-zirgan, kaga ya zama nawa.
To ba mu labari, menene ya faru da gonan nan?
Kawai gonan nan da aka je sai ya kasance mahaifin na ba shi da lafiya, sai aka sayar da gefensa kaɗan, sai aka bar gefe. Kawai sau wannan mutumin da ya sai gefe ɗaya sai ya zo ya haɗa gaba ɗaya, sai ya zama nashi. Mun ya bar mana barbar mana.
Menene sunan shi wanda ya sai gefen nauku?
A wannan shi bawan Allah ban san sunan shi ba, na nema ya bani lamban sa ma ce sai dai je gaban hukuma, shi zai bar lamban ba dai shi ba.
Ku kuka sayar masa gonar rabi wani sashi?
Ku kuka sayar masa rabi.
Nawa kuka sayar masa?
100,000 ne a wannan lokacin.
Kamar shekara nawa?
Yanzu dai zai kai kamar 13 haka.
To ina ji, sai me ya faru?
Shikenan, sai muka je taunan wannan ma'adanin, sai muka gani ba zai bar mu ba, sai muka je gaban hakimi a kan ya mana hanya.
Shin gonar ma, ina zuwa, gonar ta ma'adanai ce ko amfanin gona kuke a wajen? Me ya kawo maganar ma'adanai?
A duka ana ma'adanai ne take da shi, yasa ba za mu bar ta ba, su rike ta ba, don haƙi haka za mu iya bar mu. Amma tana da ma'adanai na zinari a cikinta, abinda ya sa baban namu ma ke fama a kanta.
Iya wannan gonar aka samu zinarin ko yankin ne mai zinari?
Iya, to a wajen dai a wannan gonar ya nuna, inda ba fiyar baɗin a jikin ne abin yake.
To ina ji, sai me ya faru?
Kawai sai muka je gurin hakimi, sai ya ce mana mu je a nuna musu gurin. Sai muka je aka nuna musu wannan wajen.
Hakimin wani hakimi ne? Hakimin da maturu. To ina ji.
Sai aka je aka auna. Da aka je aka auna, sai aka gano lallai wannan abin akwai sa. To shi kenan, tun muna zuwa shi ma zai hana mu zuwa wajen ma gaba ɗaya. Yanzu wancan yana noma, shi kuma ya hana mu je wajen ma gaba ɗaya.
Waye ne hana ku je wajen?
shi hakimin shi hana mu kuma ya san mutum ne bakin ku da na tambayi mutum ne yace sai dai je gurin hakimi shi zai ban lamba kuma sannan mun ga ganin ba dai ne shi ya bani
kana nufin hakimin da maturu da kuka kai ƙara wajen sa yaje duba ya tabbatar akwai zinari sai ya hana ku zuwa wajen
eh shi ne hana mu dan na je kwanaki ma yake min in takaita zuwa sai ya bani da lokaci
to yanzu mene Musa Umar menene kukan ku tunda ba wai kwacewa yayi ba watakila ana ci gaba da bincike ne
babu ya kwace mana tunda ya ba yanzu bane tun bare muke wannan aiki ya hana mu zuwa har yanzu ba mu je ba ai kaga ya kwace ke
kin kafin wannan lokacin kuna amfana da shi zinarin da yake gonan ne
sai dai mu noman guri
eh to me kuke nufi in kuka yi noma da nan gaba kuna so ku fara tono zinari ne kuna sayarwa
eh mutum wani dai mu tire iya rabon mu wani ma shi nasa ni abu da nake so kamu a je ya zama dai sun bar min kaya na kuri ya zama shi wannan ba zai je takura min da shi alajin da sai gefe ya tsaya iya nasa shi hakimi kuma tun da ba shi dai mana zai yi ba ya bar mana abun mu kawai yanda yake
shi gaba da ba mu labari eh muna ji
ni yanzu a zaman kusan maraya nake kaga bani da uwa baban ma yana kwance nake fama kuma filin da muke da shi sun karje shi kaga abun ya zama yanda yake
wato mana inda an bar muku gonar za ku ci gaba da nomawa watakila har za ku ci gaba da zinari ke
muna noma kuma Allah ba mu izini za mu iya tona wata rana ko da ba mu tona shi a kan lokaci daya ba in kuma mun samu mai shire mana sai ya shire mana
bayan jin ta bakin Musa Umar shirin ciki da gaskiya ya miƙa binciken wannan korafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar Yobe karkashin jagorancin mai taimakawa gwamnan jihar Sheikh Babagana Malam Kyari wanda ya gayyaci sassan da lamarin ya shafa dan gano gaskiya da yi musu sulhu shin an sulhunta ko akwai sauraron dana aka ba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'd ni mai magana sunana Babagana Malam Kyari shugaban komiti na sulhu na jihar Yobe al-hakika abin da ke so in sanarwa kamar inda nake so na yi bayani game da watanni shida da suka wuce ranar 3 ga watan October mun yi zama na daya da na biyu shine na 3 da Alhaji Kalli Abba Murfama Disre Hedna na yi nawa bulabulin da kuma Lawan Shetima wanda yake shaida ne na wannan zama da kuma Zakar Usman wanda kuma shine ya siya gona agun Musa Umar to wayannan duka mun zauna tare da su a zauren sulhu da kuma sakatare na Honorable Abdulkarim Bakar Musa na gabatar musu da kokewa ko kuma kuka ko kuma complaint din da shi Musa Umaru yayi min akan cewa akwai gonan su a nan hanyar Gujuba Road wato kudu da Damatu gari kenan a garin Kasaisa wanda kuma ga dukkan alamu yana kokawa cewa shi Zakar Usman wanda ya siya wannan fili shekaru 13 da suka wuce gaskiya ya shiga hakkinsa ta wani bangaren da bai siya ba kuma a gurin ana hasashe kamar akwai wani ma'adinai dai a takaice na gabatar da wannan kuka tunda na same shi a rubuce a gurin shi Musa Umar to bayan da muka tattaunawa mai tsawon gaske a wannan zama na sulhu dangane da wayannan da na faɗa da hatta bulama na wannan yanki da kuma shi hakimi da kuma shi ma wanda ya siya wannan fili a ƙarshe dai an nuna cewa fili an siyar masa akan naira 100,000 ne shekaru 13 da suka wuce to yanzu me ya taso sai Musa Umaru mai fili ko mai gona ya ce akwai wani bangare karami wanda da ya cika man naira 10,000 da wannan filin da ya zama nasa gaba kidiya to amma dan guri karami na wanda bai cika na 10,000 nan ba shine kuma nake kuka akai kuma a gurin akwai ma'adinai nace district head hakimi me zaka faɗa kan haka yace a hakika ni daga baya ka bujuro min da wannan magana amma har in ya kai maganan ma'adinai to lalle ya cancanta a shigo da state government ma'aikatar kasa da safiyo da kuma karamar hukuma na Damaturu local government kowa ya san abin da ya shafi ma'adinin kasa. A takaice hakime ce an yi involving din shi matanin Lanan Sabe da kuma mutanen local government har an dauki sample din wannan kasa an kai ga Jos to Plateau State an yi testing an kai Ibadan amma babu wani abu mai kama da ma'adinai a wannan guri. Amma ni wannan shine abin da na shaida a takaice na ce to Musa Umaru Kaji wannan shine gudunmuwan hakimi ya ce inda hakimi ya shigo kenan. To sai na koma kan shi mu a Zakar Usman wanda ya siya wannan gona. Na ce to man Zakar kai yanzu babban ma'aikaci ne duk da cewa ka bar aiki wayannan kuma talakawa ne ya kamata ku je ku zauna ku sasanta wannan abin bai fi karfinka ba ko da ka bar musu ba abin da za a yi. Ya ce to haka ne malam. Shi hakimi ya ce to shikenan za mu je mu zauna ni da wayannan mutane na talakawa na za mu dan sasanta su kuma za mu zo mu tsaya a matsayin sulhu. Na ce to an yadda da haka a zaman duka suka yadda da haka na rubuta report ɗina mai shafi hudu muka tashi da zumman cewa duk abin da suka yi za a waiwayi zaurin sulhu wato inda nake wakilta in samu ƙarin bayanin inda aka cimma.
Masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin da yanzin halin da ake ciki a yanzu kan wannan takaddama. Yanzu amadadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Nasiru Adamu Kaya ni Sarki Hashim Kumel daga nan birnin Washington DC nake cewa muka sauke lafiya.
To madalla an gaishe ka Sarki Hashim Kumel ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Ya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi yayin wani jawabi a Warsaw cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa Fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane 14 a ranar Juma'a sannan mutane 62 suka mutu a ranar Asabar a rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru. Idan aka kwatanta an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra'ila mai taka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen Larabawa na yankin Gulf gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu ƙasashen Larabawa huɗu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islam ta kaka ba kafafen yaɗa labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karɓa iko da ƙasar a watan Agustan bara. BOA da ke da headquarter a birnin Washington nan da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri huta lafiya ma'assalam.